barakatuh. Da sauraro barka da warhaka. Barka da sake saduwa da mu a wannan shiri na fatoyin rahama. Shiri ne da yake amsa tambayoyin da kuka aika mana ta fuskar al'amuran addini ko rayuwar yau da kullum. Muna tare da malamin mu da yake amsa wannan tambayoyi, wato Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo daga tsangayar nazarin ilimin addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da take Kano. Allah gafarta malam, ayi sallama ga masu sauraro.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ni da nake karanto masa tambayoyin sunana Ibrahim Ma'azzam Muhammad. Muna karɓar tambayoyinku ne da muke amsawa da kuka turo mana ta wayannan hanyoyi kamar haka. Ko dai 080 74 35 06 080 74 35 06 ko ta fatawayin rahama at gmail.com ko kuma rubutaccen wasiƙa da kuka kawo mana kafa da kafa a wannan gidan rediyo namu na rahama. Da izinin Allah za a karɓa kuma za a karanto muku. Ba tare da bata lokaci ba, za mu koma ga malam domin ya shimfiɗa ga wannan shiri kamar yadda haka al'adar shirin ta gudana. Ana gafarta malam, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda muka fara magana akan falalar hajji da kuma abin da ya dace mai hajji ya kula da shi, wato shine abin da ya shafi sharuɗan karɓar aiki guda biyu din nan, ya zama ne yayi abin dan Allah kuma ya dace da koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda wani yake cewa, wanda cikin malami yake faɗa a cikin wani nazuminsa, yace wa alam bi anna al-ajra laysa bihasilin illa idha kan lahu sifatani labudda min ikhlasihi wa naqaihi wa khuluhi min sa'iril adrani wa kadha mutaba'ati ar-rasul fa innaha shartun bi hukmi nabiyyina al-adnani. Wato yake cewa ka sani mutum ba zai samu ladan aikin sa ba har sai aikin nan ya hada sifofi guda biyu. Labudda aikin ya zama da ikhlasi, kuma an tace shi ga Allah shi kadai, sannan kuma an samu biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama. Wannan sharadi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisansa da yawa ya nuna haka. To abu na biyu da za mu tsokaci a kansa, wanda shi ma yana da alaka da shirye-shirye da mutanen mu suke yi, ko in ce alhazai suke yi a ko'ina a duniya na zuwa sauke farali, wato ya kamata su san falalar inda za su je, wato falalar garin Makka da irin alfarma da Ubangiji ta Allah ya sa mata. Mun sani garin Makka shine al-baladul amin, gari wanda yake amintacce, gari wanda Allah ta'ala ya saukar da wahayinsa na ƙarshe, ya saukar da Al-Qur'ani wanda daga nan ne ya fantsama haskensa ya shiga ko ina da ina a duniya, wanda daga nan ne musulunci ya bubbugo har ya zo gare mu inda muke. Makka gari ne da Allah ta'ala ya bambanta shi da sauran garuruwa saboda irin falala da Ubangiji ta'ala ya zuba a cikinsa. Abu na farko, akwai ɗakin Allah a ciki, wato akwai Baitullahi al-Atiq, ɗakin Allah yantacce, wanda shi ne farkon ɗaki da aka sanya wa mutane a duniya don su bauta wa Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, lalle farkon ɗakin da aka gina wa mutane shine wannan da yake a Makka, mubarakan, a halin kasancewa sa mai albarka, wa hudan lil-alamin, kuma shiriya ga mutane, ga halittu duka. Shirihi ayatun bayyinat, a cikinsa akwai ayoyi waɗanda suke bayyanannu. Daga cikin ayoyin nan akwai maqamu Ibrahim, kuma gurin tsayuwar annabi Ibrahim alayhis salam. Wa man dakhalahu kana amina, kuma duk wanda ya shiga wannan gari na Makka to zai kasance cikin aminci ba tare da yana tsoron abin da zai same shi ba, wani abu ya same shi ba. Hadisai da yawa sun zo wanda suke magana akan falalar Makka. Daga ciki akwai hadisin da yake cikin sahihaini wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna makkata harramaha Allahu ta'ala wa lam yuharrimha an-nas, wato yace Makka gari ne da Ubangiji ta'ala shi ya sanya masa alfarmarsa, shi yasa wa garin alfarma ba mutane ne suka sa masa alfarma ba cewa la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman don haka bai halatta ga mutumin da yayi imani da Allah da yayi imani da ranar lahira ya zubar da jini a cikin garin Makka ba aw ya'dhu biha shajaratan ko ya datsi wato ya sare wata bishiya a cikin garin Makka fa in ahadun tarakhasa liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu lahu inna allaha azira li rasulillahi wa lam ya'zan laka idan wani wato ya nemi yayi amfani da wata dama da Allah ta'ala yayi bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata damar yayi yaki a garin Makka to ku ce masa Allah ta'ala yayi wa manzansa izini kai bai maka izini ba wa inna allaha azina li fiha sa'atan min nahar nabi yace ni ma kuma wato an mun wannan alfarman ne ta wani dan lokaci ayi ne wa qad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi to alfarmar garin Makka ta kuma dawowa kamar jiya wa li yuballighi shahidul ghaiba haka wanda yanzu ya ji ya isar ma wanda bai ji ba haka nan nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisi cewa hazal baladu harramahu Allahu yawma khalaqa as-samawati wal ard wato wannan gari ne da Allah ta'ala ya sanya masa alfarmarsa ya zama gari mai hurumi tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa wa huwa haramun bi hurmati Allahi ila yawmil qiyamati kuma zai ci gaba da zama da wannan alfarma da wannan hurumi har zuwa ranar tashin kiyama la yu'adu shawquhu ba za a tsige ƙayarsa ba wala yunafaru sayduhu ba za a kama abun farautarsa ba ko a bishi da farauta wala yultaqatu luqatatuhu ba za a dauki suntuwarshi ba illa man arafa sai wanda zai cikiya wala yuhtala khalahu ba za a datse itatuwarsa ba to shine Abbas a lokacin da yaji wannan yake cewa Rasulullahi sai dai bishiyar tsauri maza Allah yace illa al-iskhar sai dai bishiyar tsauri domin lokacin suna amfani da ita a rufi da kuma kaburburansu to saboda haka muka fahimci haka zamu san cewa wannan gari ne da Allah ta'ala ya haramta yin wasu abubuwa da ya halatta a cikin wasu garuruwa su aka haramta yin su a nan garin sannan yana daga cikin falalar shi garin Makka wato akwai ɗakin Allah mai alfarma a cikin garin Makka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa masjid al-Kaaba hadisi ne a cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salla a masallaci na wato masallacin sa na Madina yace afdalu min alf salatin fi ma siwahu ya fi salla 1000 a wani masallacin da ba na Madina ba yace sai dai masallacin Kaaba wato masallacin da yake Makka to shi wannan ya fifici masallacin Madina haka nan a cikin wani hadisi na Imam Ahmad da Ibn Hibban annabi yake cewa salatu fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi masiwa salla a masallacin nan nawa tafi salla a wani masalla a wani gurin a wani masallacin daban sau 1000 wato ta ninninka ta gida 1000 illa al masjid al haram ce amma banda masallaci mai alfarma na Makka wa salatu fi al masjid al haram afdalu min salatin fi masjidi hadha bi 100 sala salla kuma a masallaci mai alfarma na Makka tafi salla 100 a masallaci na wato kaga kenan salla a masallaci na Makka daidai take da salla 100 daidai take da salla 100 a wani masallacin wanda ba na Makka ba kuma na masallacin Madina ba ta kuma dara salla a masallacin Madina da salla wato salla 1000 haka wanda duk yayi salla a cikin garin Makka duk inda ake cewa haram wato duk inda wannan alfarmar take iyakokin da suke na hududul haram inda aka iyakance aka ce nan shine haram to duk wanda yayi salla a gurin zai samu wannan ladan amma wanda zai yi salla kuma a cikin masallacin babu shakka afdalu zai zama yafi saboda kusancinsa da masallaci amma wannan ladan a bisa magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai cewa za ta samu ga dukkan wani wanda zai salla a ko ina ne wato da zai salla a kowane masallaci cikin Makka a cikin hudud din haram to zai samu wannan ladan amma wanda zai zo kuma masallaci shi na Ka'aba din yayi sallar anan, to zai iya samun abin da yafi na wancin, saboda shi kuma zai samu jama'ar da tafi ta sauran masallatan yawa, wato zai zama fifikon sa ya same shi ne saboda yawan jama'a da ake da ita anan. Sannan yana daga cikin falalar Makka, shine garin da ba a bashi baya ko a fuskance shi lokacin da ake bawli ko ga'ibi, ba su a fuskance shi yayin da ake bawli ko a fuskance shi yayin da ake ga'ibi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasabbiru qiblata bi bawlin wala ga'ib wala tasabbiruha wala tastadbiruha walakin shariqu aw gharibu, kada ku fuskanci alqibla lokacin da kuke ga'ibi ko bawli, kuma kada ku bata baya sai dai ku kalli gabas ko yamma. Wannan mutanen Madina da su suna kallon kudu ne, to aka ce kar su bata baya, wato kar su fuskance ta, wato kar su kalli kudu, kada kuma su kalli arewa. In su kalli arewa sun bata baya, sai dai su kalli gabas da yamma. To amma mu kamar a kasan mu nan ka gabas muke kallo, kaga kenan ba za mu sanya masanmu wato ban daki ta kalli abin nan matsuguni ya kalli gabas ba ko ya kalli yamma, sai dai ya kalli kudu ko arewa. Haka nan yana daga cikin falalar garin Makka, Allah ya kira shi Ummul Qura, wato kamar ita ce jagora a cikin birane duka, ita ce gaba, sauran birane kamar a karkashin ta suke, ba su kai ta ba. Allah ya ce walitunzira Ummul Qura wa man haulaha, Allah ya ce annabi dan ka gargadi Ummul Qura, matattara alkariyu, ko kuma ka ce wacce take jagora ta birane duka, kamar yadda Allah ta'ala kamar yadda aka kira suratul Fatiha da Ummul Kitab, saboda ta kunshi abubuwan da alqur'ani ya zo da su na karantarwa. Sannan yana daga cikin falalarta ita ce alqibla ɗaya tak a duniya gaba ɗaya, duk wata alqibla bayan zuwan musulunci ba alqibla bace, ba inda ake kallo a ibada sai Makka, don haka wannan falala ce tata. Sannan kuma yana daga cikin falalarta shine mutumin da zai yi kudiri aniyar zai yi laifi a cikinta, ko bai yi ba za a rubuta masa alaki, wato mutum ya kudiri aniyar cewa zai yi wani abu na laifi sai ya kasance bai samu damar yi ba, ko saboda bai samu irin damar da yake so samu ba, sata ce ya je da niyyar kuma sai ya zauna bai sa'a ba, to za a rubuta masa ladan, za a rubuta masa alhakin wanda ya sata. Allah ta'ala yana cewa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqu min azabin alim, wanda duk ya nufi fandarewa a cikin garin Makka ta hanyar zalunci, to za mu dandana masa wata azaba mai daɗi. Kaga irada kawai akai magana, wato wanda yayi nufin, to ina kuma ga wanda yayi. Shi yasa wato ba karamin zunubi mutane suke dauka wanda za su yi tattaki daga nan su je can da niyyar su yi laifi, ko da niyyar yayi sani ko isata ko je wani abin da yake na fitsara. Babu shakka wannan suna jawo kansu wata musiba ba kankani ba. Na gashi Allah cewa wanda ma yayi niyya bai samu yayi ba, Allah ce nuzikum min azabin alim, ina kuma ga wanda shi yayi. An ce Ibnu Umar gida biyu yayi, gida ɗaya a cikin Makka a cikin haram, dai kuma ya fita can alhillu can wajen harami yayi, idan wani bawansa ko na yaron sai ya masa laifi, in zai masa uquba baya masa wannan na cikin haram, sai ya fita can na waje can zai masa, don gudun kada ya je ya yi masa uquba bisa zalunci ba bisa gaskiya ba, ya zama ya shiga cikin wannan aya. To ina ga waɗanda su za su tattaki musamman su je can don su yi laifi, abu shakka waɗanda suna cikin hadari ba kankani ba. Allah ta'ala ya kiyashe mu.
To mai sauraro ka saurari shimfiɗa kenan daga bakin Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, yanzu insha Allah kai tsaye za mu fara karantu irin sakonnin da kuke aiko mana. A yau ma za mu fara da wasiƙar ƙafa da ƙafa wanda Umar Ado Inuwa na unguwar Shishi ya kawo mana. Malam ya lissafo wasu karin magana na Bahaushe wanda yace yana buƙatar ya ji ƙarin haske a kansu, shin suna da haɗari ga imanin mai faɗansu? Ina ganin za mu karanto su ɗaya bayan ɗaya. Malam, akwai karin magana na farko da yake cewa yanzu zamani ne na annabi shahu, kowa ya fizgi rabansa.
To mun yi magana, mun taɓa magana akan wannan cewa kalmar annabi a yare na musulunci tana nufin wanda Allah ta'ala ya aiko masa da sako, ya umarce shi da ya sanar da mutane, ya karantar da su, don haka matsayi ne babba. To kaga bai kamata ai amfani da wannan kalmar a sifanta wata dabba ba, sai mata annabi shahu. Wannan kalmar ba ladabi a ciki ga wato janibin annabci. Annabawa ana son a girmama su, a ba su matsayin da Allah ya ba su, to bai kamata a dauki kalmar su ai amfani da ita inda bai dace ba. Saboda ko wannan karin magana bai dace ba, ko da ko ana nufin wani abu mai kyau da karin maganar, to ya kamata a canza dai wani lafazin, amma ba wannan lafazin ba.
Malam a sai na biyu, yunwa ba a miki la haula.
To shi ma wannan bai dace ba. La haula wala quwwata illa billah, wato kalma ce wato ta neman taimako, wato kalma ce da ake amfani da ita don neman taimako gurin Allah. Mutum ne yake so ya nuna cewa shi ta bangaren sa ba shi da wani karfi, ba shi da wata dabara, sai abinda Allah ya bashi, sai dabarar da Allah ya bashi, sai karfin da Allah ya bashi, amma shi a karan kansa ba ya da wani katakus. Sauraka kalma ce da take nuna mai yadda al'amari zuwa ga Allah. Mu mukan yi amfani da ita inda ba nan ba. Kalmar la haula wani lokaci sai kaga idan musiba ta samu ta sai la haula wala quwwata illa billah. In musiba ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ake cewa. In kuma wajen isti'ana ne, neman taimakon Allah da neman agaji da tallafi daga wajen Ubangiji, to sai kai amfani da kalmar la haula wala quwwata illa billah. To za a ce yunwa ita ba za ka nemi taimako a wurin Allah da kalmar la haula ba, wannan bai dace ba. Abinda su suke nufi watakila, wato dan ka rubuta la haula a cikin allo kasha, ba za ka ji ka koci ba ko kana jin yunwa. Kamar wani watakila cikin makaranta abinda karatun allo, ila suna nufin dan mutum yana jin yunwa ya dauko allo ya rubuta la haula ya ci sha ba za ta masa abin nan ba. Amma dai abin bai kamata a yi amfani da wannan ba.
Malam, akwai maganar da ake na cewa dalla da ake yin sallah.
Na'am, kana yin ibada mana dan ka samu lada daga Ubangijinka, kana bauta masa dan ya yarda da kai, ya amince da kai, ya abin nan. Inda ba lada bai ce kai ba, ba za ka yi ba. Saboda kalma ba wani abu.
Sai taya Allah kiwo ya fi Allah na nan, ko Allah ɗaya gariban ba?
Allah ba a taya shi komai. In ka ji tayawa, wato mutum ne wanda yana buƙatar tallafi a taimaka masa, ce zo ka taya ni. Kalmar tayawa a jingina Allah ba ta dace ba. So dai abinda suke nufi su ce kada ka zauna ka ce Allah ya yi maka kawai, kai ma ka tashi kai wani katakus ta bangaren ka. To wannan musulunci ya zo da wannan cewa kai wani abu, in tansurullah ce yansurkum wa yuthabbit aqdamakum allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Haka tashi kai aiki tukuru, sai Ubangiji ya yi maka shi ma ya taimake ka. Amma kalmar tayawa anan akwai babu ladabi a ciki. Ubangiji ba buƙatar ka taya shi wani abu.
Allah ɗaya. Allah ɗaya gariban ba.
Eh, daman garuruwa daban-daban suke, Allah kuma ɗaya ne.
Sai Allah ya ce tashi in taimake ka.
Ita ma ka ce Allah ya ce haka, tashi in taimake ka. Babu wata aya da ta ce tashi in taimake ka, sai dai ayoyi da suka nuna cewa, ko hadisai da suka nuna cewa ka tashi kai wani abu, sannan ka kamar yadda wanda muka karanta in jahadu fina da nahdiyannahum subulana in tansurullaha yansurkum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce aqilha wa tawakkal, lokacin da wani ba kauye yazo da laƙuminsa, zai shigo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulullahi in daura laƙumin ko in sake shi, to in dabe bai shi ko in sake shi kawai in dogara ga Allah. Annabi ce ka daure shi sannan kuma ka dogara ga Allah, wato kai wani abu ta bangaren ka kuma sannan ka sadaukarwa Ubangiji sauran. Amma a lafazin a ce Allah ya ce, da cewa kai Allah ya nuna cewa tashi in taimake ka, amma ya ce, kalmar ya ce ya nuna abinda ya biyo baya maqulul qawli ne, da kuma babu wata aya da ta faɗa haka da wannan lafazin. Amma ma'anonin wannan yana nan cikin Alkur'ani da Sunnar Musulmi. So shi ne ma hakikanin tawakkali. Hakikanin tawakkali kai wani abu, sannan ka roki Allah ta'ala shi ma ya agaje ka.
Malam, akwai yau tashin annabawa na yi wato idan mutum ya tashi kenan ba shi da komai yana cikin talauci sai ce ya yi tashin annaba
wannan ba bai dace ba wai ga musu annabawa cikin talauci suke rayuwa ko da shi cikin annabawan Allah akwai waɗanda suna da kuɗi masu arziki masu kuɗi kamar annabi Ibrahim alaihi salam wanda in yayi baki ma dan maraki yake soya musu gaba ɗaya kayaji ka ce masa talaka makiyayi ne haka nan annabi Dawud abin nan da annabi Suleiman sarakuna da Allah ta'ala ya ba su atahullahul mulk kan annabi Dawud kin atahullahul mulk wa allamahu mimma yasha annabi Suleiman Allah ta'ala ya hure masa mulkin mutun da aljamma wanda duk duniya a lokacin karkashin sa ake zai hawo iska zai abin nan kaga wannan ba ka ce yana cikin rayuwa
ta talauci
Allah ta'ala ya ce za a ta'una famnun aw amsik bi ghayri hisab ce ga tautanmu da muka yi maka aka ga annabi Suleiman aka ce ka ba mu wanda duk kake so kyauta ka hana duk wanda kake so ba bincike to wannan ka ce masa talaka so ba annabi shi kansa Allah ya ce wajadaka a'ilan fa aghna wani ya bashi wadata da cewa shi abin da yake samu ba ajewa yake ba rikewa yake ba rawarwa yake amma ba rayuwa yayi ta talaka ba ta talauci ba saboda haka wannan ibarar ba ta dace ba
sai maganar duk dodo daya ake yi wa tsafi
ina jin wannan ibara ce ta zamanin maguzawa lokacin Bahaushe yana ba maguji lokacin dodannin ake yi wa tsafi yanzu ba a yi wa dodo tsafi
Allah daya ke mota ke malam wannan wasiƙar ta Umar Ado Ino mun ba ta muhimmanci mun karanta mai wasu daga cikin abubuwan saboda ya bi irin ka'idodin da muke so a bi ya kyautata rubutunsa ya yi tambayoyi masu ma'ana kuma ya ɗauko ta kafa da kafa ya kawo ta kaga wannan malam ya yi amfani da kyakkyawar ɗabi'ar da mutanen mu ya kamata su riƙo musamman ta rubutu wasu sun fi sha'awar su ga sun turo gajeren saƙo to kaga duk wanda ya bi irin wannan saƙon insha Allah ya gunnan hanyar shi ma za mu ba shi wannan muhimmancin muna godiya ga Umar shi Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara mana irin su da yawa malam sai tambayar Aisha wadda take shin akwai zakka akan dinari da mata suke sanyawa don kwalliya kamar sarƙa da zobe da awarwaro da sauransu
to zanubi ne na malamai wasu suna cewa idan dan kwalliya zalla suka rike su to babu zakka kamar yadda mutum baya fitar wa kayan sawarsa zakka komin yawansu komin tsadarsu ba zai fitar musu da zakka ba wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malamai wasu kuma suna ganin akwai zakka a cikinsu dan suna cikin kansu Allah kuma ya ce wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adhabin alim saboda suna cikin alkans da Allah ya ce wanda suke taskake zinari da azurfa to mace da ta tara balagwalai to ta taskake zinari da azurfa suka ce dole ta fitar da zakka sannan da wasu hadisai da suka yi hujja da su wasu sun inganta wasu su inganta ba kamar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata mata da itta da mundaye a jikinta na zinari Annabi ya ce kina fidda zakkar waɗannan kuwa ta ce a to ki fitar musu da zakka suka ce to kaga wannan ya nuna cewa ana fitar musu da zakka to atu addina zakata hadi kina fitar da zakkar wannan so wasu malaman suka ce za a fitar musu da zakka saboda yana cikin kansu in za a fitar masa da zakka me ne sabinsa shi ne sabinsa shi ne ya kai gram 92 in ya kai gram 92 za a bada wani abin nan 1/40 za a bada 1/40 wato 2.5 cikin 100 saboda haka za ta bada rubu'ul abin nan rubu'ul ushur 1/40 na wannan dukiya saboda haka za ta kiyasta gold dinta da ya kai gram 92 kudinsa zai kama nawa in ta ji kudin to sai ta bada 1/40 na kudin wasu malaman suna cewa fitarwar zai sa a samu nutsuwar zuciya to mutum zai nutsu tunda ko ba wajibi bane sadakar zakkar in ta dauka ta bayar to tayi sadaka tana da lada sabanin idan ya zama wajibi ne ko ba ta bayar ba kaga sai ta shiga cikin matsala saboda ita bayarwar ta fitar da mutum sama da rashin bayarwar kamar da su malamai suka ce.
Malam an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da yin amfani da kararrawa, shin hakan ya shafi wacce ake amfani da ita a makarantu ko kuma keken hawa? Sali
to kai hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke magana akan amfani da kararrawa, kuma akwai hadisi a cikin sa Muslim da Sunan Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tashabil malaikatu rufqatan fiha kalbun aw jars, malaiku ba sa kasancewa tare da wata tawaga ta mutane wadanda cikin su akwai kare ko kuma akwai kararrawa. Akwai hadisi a cikin sa Muslim shi mana Abu Huraira ne sai Muslim da Abu Dawud wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-jarasu mazamiru shaytan, wato kararrawa kayan kidan shaytan ne, wato shaytan yake amfani da ita. Sannan akwai hadisi cikin Sunan Abi Dawud da Nasa'i hadisin Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun fihi jarasun aw kalb, wato malaiku ba sa shiga gidan da yake da kararrawa gidan da yake da kare. Za ka ga hadisai dai banda waɗannan da Al-Munziri a cikin littafinsa Targhib wa Tarhib yayi babi guda da ya ta kawo irin waɗannan hadisan. Wannan ta sa malamai suka ce bai halatta amfani da kararrawa ba a jikin dabba, tunda ake take da can Larabawa suna amfani da wannan musawa dabba kararrawa musamman raƙuma, idan suna tafiya kararrawa tana bugawa to takan ƙara musu nishaɗi sai zama na ba sa gajiya da wuri sai ta tafiya kuma, to musulunci sai ya hana amfani da wannan. So idan har akwai waɗannan hadisai sahihai kaga ba za a iya cewa akwai abin da ya halatta a sa masa kararrawa ba, inda har dabba ma an ce ka a sa mata duk da cewa ga wata buƙatar da tasa suke sawa fice a kasu saka. To kaga in keke ne ka iya sa abin da ba kararrawa ba, tunda akwai abin da za ka iya sawa ina abin nan da masu talla aliyu suke amfani da shi, kaga ai ba kararrawa ba ce kuma zai ba da ma'anar da ake so zai yi amfani. In makarantu ne za a iya sa ƙarfe ana dukansa, kaga ba kararrawa ba ce, sa ƙarfe a dake shi, aka dake shi zai ƙara ma fiye da kararrawar. Agogo wanda yake da kararrawa, manyan agogon na masu kararrawa ayi kokari ko a cire batirin idan batiri ne yake juya kararrawar, in kuma ba batiri ne yake juya kararrawar ba yana tafiya tana tafiya ne tare da tafiyar agogon, to shi ma akan iya disconnecting din, akan iya tsinke shi ya zama baya aiki. Sheikh Nasiruddin Albani kasancewarsa yayi sana'ar gyaran agogo, yayin duk sun da ya shiga masallaci yaga irin wannan to yakan ce a kawo ya cire kararrawar kuma sai ya cire sai ya zama na agogon yana aiki ba tare da kararrawar na bugawa ba. To wannan shine abin da yafi dacewa da musulunci.
Malam, idan mutum ya dauki kuɗin da ba nasa ba ya gina gida amma sai ya raye gidan nan da sallar dare da karatun alkur'ani da addu'o'i, shin Allah zai karɓi wannan ibadoci nasa kuwa?
To ibada akwai ibada ta farilla akwai ta nafila akwai addu'a. Na farko dai wannan gida da ya gina da kuɗin haram zaman da yake da zaman haram ne, wato duk sanda ya yi amfani da gidan ya yi bacci a ciki ko ya huta a ciki to alake yake ɗauka saboda ba nashi ba ne, kamar ka kwace motar wani ne kai ta hawa kana hada-hadarka ko ka kwace rigar wani ka sa kana abin da ko dabbar wani ka riƙa hawa, haka duk sanda ka yi amfani da abin da ba naka ba ta hanyar kwace ka kwata kai amfani to alake kake ɗauka. So wannan zamansa a gida ɗin alake yake ɗauka, to amma sallarsa da zai yi a gidan sallah azhar ko al-asr ko magriba ko wata sallah dai ta farilla shin ta karbu ko ta karbuwa? Su malamai suka ce ba ta karbuwa saboda ya gwama ta da haram, inna allaha tayyibun la yaqulu illa tayyiban, Allah mai tsarki ne, ba karbo wani abu sai mai tsarki suka ce. Saboda haka dan sallah sai ya gwa yayi ta a gurin da yake ba mai tsarki ba, don haka Allah ba zai karba ba. Wasu malami suka ce a'a, akwai bambanci tsakanin sallar sa da kuma amfani da gidan. Sallar sa zaman kanta take, amfani da gidan sai ma zaman kansa yake. Saboda haka sallar sa da yayi ta farilla ko ta nafila, wannan an karba a matsayin sallah. Amma kuma wancan alhakin kuma shi ma yana nan, ba za a fasa rubuta masa alhakin ba dan ya yi wannan sallah, kuma za a fasa karbar sallar sa ba dan yana da wancan alhakin. Kamar mutum ne yayi sallah da rigar da take ta kwace, sallar sa ta inganta ko bata inganta? Sallar sa ta inganta, ma'ana sa dauke masa wato faralin da yake kansa. To amma addu'a, addu'a wani abu ne kake nema na alfarma, ba wai jauta maka kai ba, wani abu ne yanzu kake nema a gurin Allah ya maka kaza ya maka kaza. To wannan ne cikin sharadin karbar addu'a, mutum ya kaurasewa haram, ya gujewa haram. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Huraira, summa zakara ar-rajul ash'asa aghbara yutilu as-safar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Nabi ce ya ambaci mutumin da yake gashi nan birgizaza haka, yayi putu-putu, gashinsa bai caje shi ba, yana doguwar tafiya, yana daga hannunsa sama, yana cewa ya Allah yi min kaza, ya Allah ba ni kaza. Annabi ya ce alhalin abincinsa haram ne, abin shansa haram ne, tufarsa haram ce, an ciyar da shi haram. To ta yaya za a karɓi addu'arsa? Ashe kaga wanda yake so a karɓi addu'arsa sai ya kaucewa, ya gujewa haram. Haka mutumin da yake cikin haram dumu-dumu, gidan da yake na haramun ne, ta ba da dukiyar sai ya gina ba, dukiyar sata, to kuma ya zai daga hannu ce Allah ya masa wani abu, ya masa bai cika sharadin karɓar addu'a ba? Wannan addu'a sai yana yin ta ne a banza, kuma ba zai karɓi ba.
Sai mai tambaya ta gaba yana cewa, shin malam ya halatta idan mutum ya yi mantuwa ya ce Allah ne ya mantar da shi?
Kamata ya ce shaidan ne ya mantar da shi, mantuwa daga shaidan ne. Kamar yadda yaran abin nan Annabi Musa alaihi salam, shine Yusha ibn Nun alaihi salam yake cewa ma ansanihu illa shaytan an azkura, to ba wanda ya mantar da ni sai shaidan. Saboda shaidan shine yake jefo wa mutum mantuwa galibi. Saboda ba za ka jingina mantuwa ka ce Allah ya mantar da ni, sai ka ce shaidan ya mantar da ni.
Tambayar Abdullahi Bello ta yi kama da tambayar da muka amsa jiya, yana cewa malam idan na yi rance a banki sai aka dora min kaso biyu bisa abin da na ranta, shin idan na ci wannan kuɗin na ci riba?
Dama ita ce ribar, kamar yadda muka yi bayani, wannan ce ribar. Ka ba da bashi ne aka biya ka da ƙari, saboda haka wannan ƙarin riba ce, bai halatta ka yi amfani da ita a karan kanka ba, sai ka ɗauka ka je ka yi wani aiki da ita wanda jama'a za su amfana. Wato ko ka sayi ƙasa, misali a damanan nan da ake samun gurare ruwa na kwantawa, ka sayi ƙasa tifa ka zuba a gurin, ko wata kwata ka ba da kuɗi a yashi, ko wani tagada da ta lalace a gyara, ko dai wani aiki ne da kowa da kowa zai mori amfaninsa. Amma kakkace, kuma kada ka ɗauka in ka yi wannan sadaka kai. Ba sadaka ba, jiya sadaka da kuɗin riba. Saboda haka kuɗi ne wanda ba naka ba, kake kokarin ka ga ka kubuta daga gare shi, shine kai aikin wannan da shi. Saboda haka ba za ka ci ba, in ka ci kuma ka ci riba.
Malam, mutane ne suka kama barawo da ya shahara gurin ta'addanci da ɗiban kayan mutane har da kashe su, su ma sai ya kasance sun kashe wannan mutumin. Shin wannan abin da aka yi masa zai zamto kamar kisasi a kansa, kuma su ma mutanen ya sare a wuyansu ba za su yi kafara ba, ko ku suna da zunubi a gurin Allah?
To ita shari'a ba haka take ba. Tsarin shari'a ba wai mutane suke yanke hukunci ba. Shi yasa duk wata ƙasa dole akwai alƙali wanda shine yake jibintar hukunta mai laifi yayi masa hukunci gurgurdan yadda Allah Ta'ala yace ayi masa, amma ba mutane ba, dan aka bar abin hannun mutane to za a yi aika aika, domin za a iya auka ma wanda bai cancanci auka masa ba, za a iya kuskure a abin nan, don haka abinda suka yi ba daidai suka yi ba, kamata yi su kama shi su danka shi ga wanda suke da alhakin yanke masa hukunci. To amma saboda wani lokaci jahilci ko ko tawili, ko tawili wani lokaci zai shigo sai mutumin nan an sha kama shi ana danka shi suna sakin sa, haka mu wannan karan ba za mu kyale shi ba, to har su kashe shi da hujjar cewa shi ma ya kashe wasu, sun yi masa kisasi. To wannan na farko dai kuskure ne, amma wannan ba zai sa a ce su yi kafara ba, saboda da tawili suka yi ba wai da gayya suka yi ba, kamar ya kayake da ake shiga na fitina, a shiga yaki na fitina wani abu ya faru ai fada tsakanin bangare da bangare ai kisa, to nan ba a cewa kowa ya kafara, shi yasa zamu ga abin da ya faru tsakanin sahabbai, tsakanin mutanen Iraki da mutanen Sham, an samu mace mace da kashe kashe, amma ba mu taba jin an yi fatawar cewa wani yayi kafara ba, saboda ba kisan kuskure bane, kisa ne bisa tawili, ana ganin kamar daidai yayi kuma daga baya zai fahimci kuransa, ba a cewa duk mutumin da ya kashe a irin wannan ko aka kashe sai an yi masa kafara, saboda haka ba za a ce sai kafara ba. Shi kuma kisasi, cewa an yi masa kisasi, wannan tsakaninsa da Ubangiji ne, idan har ya tuba, tunda kisasi wannan haƙƙin mutane ne aka karɓo, sannan kuma akwai tuba da shi karan kansa, ya san cewa abin da ya yi laifi ya yi, kuma ya ji cewa ya yi nadama tsakanin shi da Allah, to Allah zai iya karɓar tubansa. Amma in ya mutu akan wannan abin bai tuba ba, to wannan tsakanin shi da Ubangiji, Ubangiji in ya ga dama ya fi masa, in ya ga dama kuma ya kama shi da laifukan da ya baya.
Tambayar Kabiru Mattala Daura, shin wanda ya yi mafarki ya wayi gari da janaba a jikinsa zai iya ambaton Allah kamar addu'o'in tashi daga bacci wanda sun kunshi ayoyi na neman tsari, ko kuma zai yi ba?
To dukkan abinda zai karanta da sunan addu'a wannan halatta, abinda zai karanta da sunan addu'a, abinda zai karanta na Alkur'ani kuma da sunan karatun Kur'ani, sai akwai bambanci tsakanin kai addu'a da sunan addu'a, koda ko akwai aya ta Alkur'ani ko koda aya ce ta Alkur'ani, amma da niyyar addu'a kai ta da bambanci tsakanin kuma abinda za ka karanta da niyyar Qur'ani ka karanta. Yanzu misali kaga an ce da mai sallah kada ya karanta Qur'ani a ruku'u ko a sujjada, to amma a sujjada sa sai an ce ya addu'a sai ya karanta rabbana atina fid dunya hasana, in ya karanta shi da niyyar addu'a wannan babu komai, amma in ya karanta shi da niyyar Qur'ani to wannan ya sabawa hanin da aka yi masa, yayi abinda aka hana shi. In ya tashi daga bacci zai karanta ayoyi na Alkur'ani da niyyar zikiri, nan babu komai, kuma ya gaggauta ya wanka. Sannan Alkur'ani malamai suna cewa ana tsananta wa mai janaba sama da yadda ake zarta mai haila, saboda ita mai haila abin ba a hannunta yake ba, ba ita ce take dora kanta ba ta sauke wa kanta, sanda ta zo sai kuma Allah Ta'ala ya kawo lokacin tafiyarta. To kaga bai kamata a hana ta bautar Allah ba, a hana ta sauraron wato karanta maganar Allah akan abin da ba ta da, ba ita ce ta hana kanta ba, ta sa kanta a ciki. To shi yasa suka yi sassauci a maganar mace mai, amma shi mai janaba yana iya tashi ya yi wanka, so ba wani abu bane da za a ce sai ya jira lokacin da ya dauke masa kamar mai haila, don haka sukan tsananta akan mai janaba, haka sai ya yi wanka kuma ya ci gaba da karatun Qur'aninsa.
Tambayar Ahmad Gwale, malam sallolin farilla da ake yi kafin sallolin nafila da ake yi kafin sallolin farilla, ana yin karatun ne a fili ko kusuma ana yin karatun su ne a boye?
Sallolin nafila suna bin sallolin farilla ne wajen bayyana karatu ko boyewa, abin nufi idan sallar farilla din ta kasance sallah ce sirriya, wato a sirce ake karatunta kamar sallar azhar ko sallar la'asar, to sallar nafilan da suke tare da ita kamar sallolin rawatib da suke tare da sallar azhar kafin sallar azhar da bayan sallar azhar to za a koya karatun nan idan kuma sallah ce wacce take ta jahariya ana bayyana karatu a cikin ta to haka nan ita ma sallar nafilar da ke tare da ita kamar sallar maghriba ko sallar isha'i to kaga wannan ana bayyana karatu a cikin su ne to sallolin nafilan ma su ma za su zama ana bayyana karatu a cikin su saboda saka sallolin nafila na rana ana sirce karatu a cikin su sallolin nafila na dare ana bayyana karatu a ciki
malam ina hukuncin miƙewa da ake yi ga wasu don girmamawa ko wanda dalibai suke yi a makarantu idan malamai sun shigo aji
to akwai wanda ake tashi a girmama akwai kuma wanda shine mai girmamawa wato akwai wanda yake tashin akwai wanda ake tashi gare shi dan shi a wanda yafi shiga cikin hadari shine wanda ake tsaya masa wato wanda shi ake tsayawa a girmama an ganshi yazo a miƙe saboda girmama shi to wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk zai faranta masa rai wato zai ji dadi mutane su miƙe kam domin girmama shi to ya nemi mazaunin shi a wuta kaga anan an yi magana ga wanda shi ake tsayawa din a girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk zai faranta masa rai ai masa haka to ya nemi mazaunin shi a wuta akwai hadisi cikin Jami'u Tirmidhi hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu yake cewa babu wani mutum ma kana shakhsun ahabba ilayhi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walakin idza ra'awhu la yaqumuna lahu lima ya'rifuna min karahiyatihi lidhalik yake cewa babu wani mutum da sahabbai suke tsananin son sa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu mutumin da sahabbai suke so kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace amma in sun ganshi ya taho ba sa miƙe masa saboda sun san baya so to sun san baya so to shi karan kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu baya san in sun zo duk a miƙe tsaye saboda haka mutumin da ka miƙe masa tsaye dan ka girmama shi to baka taimaka mishi ba ya kamata ka yi masa abin da za ka jefa shi cikin kushin Allah amma in ya kasance shi mutumin shi ne ya ce dole ka tashi kuma in baka tashi ba akwai abin da zai iya maka na ya cutar da kai to ana sai ka tashi anan kakkace ba za ka tashi ba sai dai cutar da kai a ce misali wani babba ne wanda shi a ka'idarsa duk in an zo dole a miƙe tsaye ai ikam saboda a girmama shi ya kasance ya lizumtawa kowa haka kamar misali dalibi a makaranta malamin sa ya ce shi haka yake so in ba ku yi ba zai muku bulala shi kina sai ku tashi dama ai rashin tashin dan ku taimaka masa ne to shi kuma ya fi son a tashin kaga anan ba ka cutar da kanka ba akan abinda ba shi da amfani kai gare abinda akan abinda kai taimako ka so yi haka nan wasu malamai suke cewa ya halatta kai ka tashi saboda ka kubutar da kanka daga hushinsa ko ukubarsa da dama abin shi ya shafa akwai tashi dan ka taryo mutum ko ka karbo abin da yake hannunsa ko ka kamo hannunsa ko ka shigo da shi wannan duk ya halatta wato ya halatta ka tashi ka wani bako ne kai kana zaune sai ka ga hango shi sai ka tashi ka taro shi ko gaisa ka nuna masa gurin zama wannan babu komai a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka zo da Mu'az ibn Jabal Sa'd ibn Mu'az akan abin nan bayan an ji masa rauni a yakin Gwalalo yakin Ahzab Aws suna zazzauna Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su komo ila sayyidikum fanzilu komo ila sayyidikum fanzilu an zo da shi kan abin hawa Annabi ya ce ku tashi ku je ku sauko da shugabanku kaga ya ce komo ila akwai bambanci tsakanin alqiyamu ila da kuma alqiyamu li ka tsaya dan girmama ko ka tashi zuwa wannan babu laifi ka tashi dan ka je ka ce komo ila sayyidikum bai ce komo li sayyidikum har ma sai ya faɗi me ma za su yi su taimaka a sauko da shi daga kan abin hawansa saboda ya ji rauni Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ji yarsa Fatima ta zo yakan tashi ya komo ilaiha yakan tashi zuwa gare ta ko wani ma afinka ne yazo kana zo ka hango shi ka tashi ka karbo masa abin da yake hannunsa ka karba ka zo ka aje wannan duk babu komai dama inda abin nan din yake shine a tashi a tsaya ai kam ai a kame saboda a girma mashi to wannan shine nan mahzur din yake shari'a
tambayar Abubakar Sala Garko shin dole ne mace sai ta warware kitsan kanta kafin ta yi wankan haila
a ba wajibi bane dan tana da haila in za ta yi wanka sai ta warware kitsan kanta abinda dai ake nufi kawai abinda ake bukata shine ruwa ya je usulul shar ya je tushen kanta ruwa ya je tushen mahudar gashin kanta wannan shikenan saka bati da sai ta kwanci kidanta ba
tambayar Ma'auya Musa Fage da Hassan Sali Ali malam menene matsayin bakan gizo game da ruwan sama
to ba shi da alaka da kamar yadda Bahaushe yana shan ruwan sama saboda haka akwai wasu hadisai da wasu inganta ba da suka zo hadisai ne wadu'ai mun taba faɗa su a nan a wata tambaya da aka yi irin wannan don haka a daina ganin cewa shi bakan gizo shi ne yake shanye ruwan sama ko yake hana saukar ruwa baya da alaka da wannan
malam menene ma'anar wa'innan sunaye kamar haka Suhaila Suhaima da kuma Adnan
Suhaila daga sahal ne abu mai sauki kamar ana mata fatan ta zama mai saukin kai mai saukin lamari ba mai taurin kai ba ba mai wahalar sha'ani ba Suhaima daga abin nan ne saha shine kyauta mace wato ana kamar ana mata fata ne ta zama mace mai kyauta ta zama mai bayarwa ba mai rowa ba sai Adnan ko Adnan ba san wata ma'anarsa guda ta larabci ba amma dai suna ne na larabawa sai mai kuma
su kenan tambayoyin sai na gaba da suke tambayar shin ana yin wanka idan jinin cuta ya dauke
amma sai dai wankan tsafta kawai amma ba wai wanka irin wanda ake na haila ko jinin biki ba jinin haila da jinin biki ko jini ko janaba wannan shine ake masa wanka amma jinin cuta wannan sai dai wai wanka kawai saboda tsafta jiki
sai tambayar shin matar kawun mutum maharramarsa ce
matar kawunsa ba maharramarsa ba ce matar babansa kakansa kakan babansa abinda dai sama usul sune suke muharramai amma kawo matarsa ba muharramai su bace
malam a lokacin da sallah ta kama mutum zai yi tare da matarsa shin ya halatta a didi ta sau a hada kafada
a idan mutum zai sallah da mace sai ta zo aya a bayansa shi a gaba inda mace da yaro ne sai shi ya tsaya shi da yaron su jeru ita kuma tana baya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a gidan Ummu Sulaim tare da Anas tana bayan su shi kuma yana tsaye shi da Anas yana damansa amma mace ba a jeruwa ba sa jeruwa da namiji lokacin da ake sallah ko da matarsa ce
sai wasiƙar malama ta Annabi ta ita ma giya ma take malam tace dan Allah a yi nasiha ga iyaye masu furta kalmomi marasa daɗi ga ƴaƴayensu musamman a lokacin da suka bata musu rai
to galibi jahilci ne ke sa haka da rashin sanin addini amma mutumin da ya san addini ya san girman Allah ya san irin yadda musulunci ya tsara yadda uba zai yi tarbiyyar ƴaƴansa ko uwa za ta yi tarbiyyar ƴaƴanta wanda dai ya san wannan ba zai yi irin wannan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku yi addu'a akan kawunan ku kada ku yi mummunar addu'a ga ƴaƴanku kada ku yi mummunar addu'a ga dukiyoyinku a yi dace da lokacin ansa addu'a Allah ya ansa muku Nabi ya hana wannan kamar yadda cikin sahih Muslim hadisin Muslim to kaga Nabi ce kada ku yi mummunar addu'a ga ƴaƴanku yana da cikin waɗanda ake ansa addu'o'in su shine addu'ar uba ko mahaifi ko mahaifiya ga ƴaƴanta. Haka ke mataye ta riƙa musu addu'a mai kyau koda kuwa sun yi ba daidai ba, ce Allah ya shirye ku, Allah ya gyara ku, Allah ya kanar da ku, wannan shine abin da ya kamata ya ce. Amma ba Allah wadaran ku ba, Allah ya tsine muku albarka, Allah ya tsiyata ku, ko wasu kalmomi masu kama da wannan. Wannan mutum yana yi wa kansa ne, yana daba kansa wuka, saboda shiriyar su shiriyar iyayensu ne, wato jin daɗin iyayensu ne. Ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi abubuwa uku waɗanda suke saura ga mutum bayan mutuwarsa, aikinsa duk zai tsaya sai abu uku. A ciki ya ce awwalidin salihin yad'u lahu, ko yaro na ƙwarai da zai ci gaba da yi masa addu'a. To in mutum ya tsine wa ɗansa ya lalace, kaga bayan rasuwarsa ba magana zai yi masa addu'a, tunda tsinanne ne shi zai masa wata addu'a kuma. To kaga ashe shi kansa ribarsa ce ɗansa ya zama na kirki, ko bayan rasuwarsa ya ci gaba da yi masa addu'a, yana samun wannan garabasar. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai ko dabbarka, Annabi ya hana karka tsine mata, kana faɗa mata kalmomi wanda suke miyagu. Akwai lokacin da ake tafiya da wani sahabi, yana kan dabbarsa, dabbar tana ciccijewa tana dagewa ta ki tafiya, sai irin ya fuzge ta din yana cewa tsinanniya ci tafi mana, sai Annabi ce to dakata, ba za mu tafi da tsinanniya a cikin tawagarmu ba. Haka in hatta dabba an ce ka tsine mata, ina kuma ga ɗa wanda yake wani bangare ne na jikinka, haka wannan ba daidai bane.
Malam addini yayi maganar tsayawa akan kabarin mutum a yayin da ake masa addu'a, ya hakan zai kasance, ko me ake faɗi a lokacin da ake zira mutum a kabari?
Idan za a yi wa mutum addu'a bayan an binne shi, ana tsayawa a kan kabarinsa fuskanci alƙibla a yi masa addu'a. Saɓanin yadda wasu ke saba yi, saboda sabo da al'ada, ana tsaye ɗin sai da a zauna. Amma alƙur'ani ma magana tsayuwar ya yi, ce wala taqum ala qabri, saboda tsayuwar shi ta ce ake, ce idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya binne mace, qama ala qabrihi yad'u, ba za ka ji an ce jalasa ba, sai dai ka ji qama ala qabri wala taqum ala qabrihi. Saboda kai alqiyam din shi ne aka fi sani a da, in kuma yanzu sai ake ganin qiyam din kamar ba tsayawa ake yi, sai a daga hannu a yi addu'a. Addu'a qiblatud du'a shi ne ka kalli alqibla, ka daga hannu ka yi addu'a, ce Allah ya yi masa kaza, Allah kake roƙo ba shi ba, Allah ba shi ka, Allah ka ba shi sabati, kamar da Annabi ke cewa is'alu li akhikum at-tathbita fa innahu al'ana yus'al, ku roƙa wa ɗan uwanku wato jajircewa, domin yanzu za a tambaye shi. Haka sai ka roƙa masa gafara, Allah ya gafarta masa, ya ji kansa, ya rahamshe shi, ko ka faɗa da larabci, ko ka faɗa da yaren da kake ji, a wai sharaɗi sai ka iya da larabci ba, ka roƙa masa Allah ya gafarta masa, Allah ya tabbatar da digadigansa, Allah ya yalwata kabarinsa, Allah ya rufe masa kurakuransa, Allah ya sa aljanna ce muku masa, ka ta faɗa. Kuma kowa tashi yake ba sai an tare da numfashin wani ba, to ba sai wani ya rika bayarwa ana karɓa ba. Kowa ya roƙi Allah da abinda Allah ta'ala ya huwace masa na kalmomin yabo ga Allah da kuma addu'a ga mamaci. Wannan shine abinda ake yi a sunnance, a aikace a sunnata Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba wai a yi ta karanta lokacin da ce a karanta kul huwallahu, a karanta inna lillahi, a karanta idza jaa, duk anan ba ka karanta masa addu'a ko dai ba. Addu'a ka roƙi Allah rabbi ghafirhu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'usi mudkhalahu wa akrim nuzulahu indaka ya akramal akramin Allahumma ighsilhu bil ma'i wal bard wal thalj wa naqqihi min adh-dhunub wal khataaya. Addu'a dai abinda Allah ya hore maka lokacin da aka zo sa mamaci, akan ce bismillah wa ala sunnati rasulillah, an dauko shi a ce bismillah wa ala sunnati rasulillah, shine da abinda dai aka samu ana faɗa.
To alhamdulillah, ya sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, wanda muka amsa muku tambayoyin da kuka turo mana akan 0704 03 35 06. Tare da Dr. Muhammad Sani Umari Jiyar Lemo daga tsangayin nazarin ilimin addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero Kano, ni Ibrahim Ma'azzam Muhammad a madadin ɗan uwana Shehu Bala Kabara, da wanda yayi dimar hada ni da ku Bashir Idris Ngogo tare da Sibillahi Usman Usman a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida na Rahama Radio muke cewa ku kasance tare da mu a wani sabon shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan lambar haka na faɗi ta daidai kuwa tare da lagogi ta.